sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Juma'a 11 ga watan Yunin 2021. Bayan labaran duniya za a ji cewa gwamnatin jihar Kaduna ta sanar da rufe kwalejin kimiyya da fasaha ta Nuhu Bamalli da ke Zaria biyo bayan sace dalibai da wasu 'yan bindiga suka yi.
Sun yi awon gaba da mutum 8 malamai guda 2 dalibai guda 6 akwai wanda aka harbe su da virus.
Za kuma a ji cewa kungiyar makiyaya ta Miyatta Allah a Najeriya ta gudanar da wani taron kasa baki daya kan makomar Fulani.
Daga wata 6 zuwa yanzu mutumin da ya mutu tsakanin yaro daya da mace da maza da tijai ya kai mutum 16,000 da wani abu. Shanun da aka rasa sun yi bara 160,000 da wani abu.
Za kuma a ji cewa majalisar dattawan Najeriya za ta yi garan bawul ga dokokin zaben kasar. Kamar kowace ranar Juma'a yau ma Garba Awwal na tafa da rahoto na musamman. Muna kuma dauke da rahoton wasanni tare da Garba Awwal, amma yanzu ga Maryam da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau Juma'a aka fara taron kolin kasashen G7 a garin Cornwall dake Ingila, inda shugabannin manyan kasashen duniya masu karfin tattalin arziki za su gana da nufin jagorantar yakin da ake yi da annobar COVID-19 da kuma sake gina makoma mai kyau. Burtaniya ce ta sauke taron kolin, wanda shugabanni daga kasashen Canada, Faransa, Jamus, Italiya, Japan da Amurka ke halarta. Wakilai daga tarayyar Turai su ma sun je taron tare da wasu baki kamar shugabannin kasashen Australia, Afirka ta Kudu da Koriya ta Kudu. Prime Minister India shi ma zai halarci taron amma ta yanar gizo. Da yake magana a jawabin bude taron shugabannin, Prime Minister Boris Johnson mai masaukin baki a wannan shekarar ya ce lalle akwai bukatar a yi wannan taron. Ya kara da cewa ya kamata mu tabbatar da cewa mun koyi darasi daga annobar, kuma ya kamata mu tabbatar da cewa ba mu sake maimaita wasu kurakuran da muka yi ba a baya a cikin watanni 18 da suka wuce. Yayin da tarukan kolin G7 da aka yi a baya ake shirya liyafa sosai da gayyatar wakilai da tawagar kafafen yada labarai da yawa. An takaita abubuwa sosai a taron na bana, sanya takunkumin rufe hanci da baki da yin gwajin COVID-19 a duk rana da wasu matakan kare lafiya da ake dauka. Abubuwa ne da ke tunatar da cewa har yanzu da sauran jan aiki a game da yaki da annobar COVID-19. Masu gabatar da kara a ma'aikatar shari'a Amurka a ƙarƙashin gwamnatin tsohon shugaba Donald Trump sun samu bayanan wayar wasu 'yan majalisa daga jam'iyyar Democrat da ke kwamitin binciken sirrin majalisar wakilan ƙasar daga kamfanin Apple da kuma na ma'aikata da iyalansu, a cewar jaridar New York Times a jiya Alhamis. Jaridar ta kuma faɗi cewa an buƙaci bayanan sadarwar wayar ne da nufin auna ɗan majalisa Adam Schiff na jihar California, wanda ba sa ga maciji da Trump, wanda a baya shine babban ɗan jam'iyyar Democrat a kwamitin, a yanzu kuma shine shugaban kwamitin. Ɗan majalisa Eric Swalwell ya faɗa wa talabijin ɗin CNN a jiya Alhamis cewa shine ɗan majalisa na biyu daga jam'iyyar Democrat a kwamitin da aka auna. A cewar jaridar ta Times, masu shigar da karar da suka yi aiki a ƙarƙashin Attorney General Jeff Sessions sun yi ƙoƙari sosai a shekarar 2017 da farkon shekarar 2018 na gano hanyar da bayanan sirri game da hulɗar 'yan kwamitin Trump da Rasha suka bayyana. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jama'a ƙasar Taiwan da suka yi ƙoƙarin daƙile cutar COVID-19 a lokacin da sauran ƙasashen duniya ke fama da annobar sosai na cikin fargaba game da lafiyarsu da kuɗaɗen shigarsu a wannan watan, yayin da tsibirin ke gwagwarmayar shawo kan mummunar ɓarkewar annobar karon farko. An kuma rufe wuraren sana'o'i yayin da kuma ake fuskantar ƙarancin rigakafin cutar. Ya zuwa yau Juma'a, gaba ɗaya adadin waɗanda suka kamu da coronavirus tun bayan da aka fara annobar a ƙasar ya kai mutum 12,500 da mace-mace 385, fiye da kashi 90 cikin 100 na adadin kuma daga ranar 15 ga watan Mayu aka same shi. Jami'ai a birnin Taipei sun ce China abokiyar adawar ƙasar a fannin siyasa ta kai musu daukin cimma yarjejeniyar ba Taiwan din rigakafi a farkon wannan shekarar. Japan da Amurka su ma sun sanar da bada gudunmuwar rigakafin a wannan watan don taimakawa wajen rage karancin rigakafin. Yan sandan Pakistan sun kama wani malamin addini bayan da wani bidiyon sa ya bazu a kafafen sada zumunci, inda ya yi wa Malala Yousafzai, wadda ta taba samun lambar yabon zaman lafiya ta Nobel Laureate, barazana saboda wasu kalamai da ta yi a kwanan nan game da aure a cewar jami'ai. An kama malamin addinin mai suna Mufti Sardar Alhakani a gundumar Lucky Marwat a arewa maso yammacin lardin Khyber Pakhtunkhwa ranar Laraba, a cewar Wasim Sajjad, wani babban jami'in dan sanda. A bidiyon, malamin ya yi barazanar auna Malala da harin kunar bakin wake idan ta koma Pakistan saboda wasu kalamai da ta yi a farkon wannan watan a mujallar Vogue ta Birtaniya game da aure da ya yi kirarin sun sabawa addinin Musulunci. Tun bayan da 'yan Taliban suka harbe ta suka jikkata ta sosai a shekarar 2012, Yousafzai ke zama Birtaniya shekarunta 15 kacal a lokacin, kuma ta bata wa 'yan Taliban ɗin rai sosai saboda gwagwarmayar da ta yi a kan 'yancin ilimin 'ya'ya mata. A hirar da aka yi da Malala a mujallar ta Vogue, akwai inda ta ce, ni har yanzu ban gane me yasa dole sai mutane sun yi aure a hukumance ba. Idan kana so ka kasance da wani a rayuwarka, dan me yasa sai ka sanya hannu a wasu takardan aure? Me yasa kawai auren ba zai zama kamar wani kawance ba? Labaran duniya kenan aka saurara daga sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni, inda za mu kawo muku rahoto daga Najeriya, inda gwamnatin jihar Kaduna ta sanar da rufe kwalejin kimiyya da fasaha ta Nuhu Bamali da ke Zaria, biyo bayan sace wasu dalibai da malamai da 'yan bindiga suka yi. Daga Kaduna ga Isa Lawal Ikara da rahoton.
A daren jiya na Miss Daidai, 'yan bindigan suka afka wa kwalejin kimiyya da fasaha ta Nuhu Bamali da ke Zaria a jihar Kaduna, inda suka ɗauki tsawon lokaci suna yunkurin tattara dalibai da malamai don yin garkuwa da su. Kafin daga baya jami'an tsaro suka iso don tabbatar da ba su yi nasara ba. Sai dai a ƙarshe 'yan bindigan sun kashe ɗalibi ɗaya, suka jikkata guda ɗaya, sannan suka sace malamai biyu da wasu ɗalibai guda takwas.
Sun yi awon gaba da mutum takwas, malamai guda biyu, ɗalibai guda shida. Sa'an nan akwai wanda aka harbe su da yana receiving treatment, ɗaya kuma ya rasu shi ma a asibitin Koyarwa ta Jami'ar Ahmadu Bello.
Yanda aka a wani hali ita makarantar take ciki, akwai ɗalibai da malamai ko an rufe ta?
Gaskiya bayan an zo an zazzauna da security da komai an tattauna, aka dauki matsayin cewa a rufe wannan makaranta kafin hankalin kowa ya dawo jike shi.
Wasu na cewa wannan shine karo na uku da mutanen nan suka shigo makarantar nan. Ina gaskiyar magana?
Eh, haka yake, na uku kenan.
Ina gaskiyar magana da ake cewa kamar ku kun dauki mataki ma na dibe duk ɗaliban da suke kwana a makarantar?
Gaskiya bayan faruwan abin da ya faru na biyu, duka ɗalibai an fitar da su sun koma cikin gari.
Ganin cewa wannan ne karo na uku da 'yan bindiga ke kutsawa wannan kwaleji ta kimiyya da fasaha ta Nuhu Bamali da ke Zaria, ya sa na tambayi kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida jihar Kaduna Malam Samuel Aruwan Shinko me ke kawo haka nan.
Abin da muke ganin shine cewa wasu matakai da aka dauka, wanda ba zan san yi magana akai ba, muna ganin cewa babu dama shi yasa suka farma wannan makarantar.
Tuni dai rundunar 'yan sandan jihar Kaduna ta tura jami'an ta zuwa kwalejin, sai dai kuma mai magana da yawun rundunar DSP Muhammad Jalige ya ce akwai bukatar su ma al'umma su dinga ba da bayanai.
A yanzu haka babu dalibai a cikin makarantar, jami'an tsaronmu suna nan a wurin, sannan baya ga haka muna bukatar daukakin al'umma da suke wannan yankin su ci gaba da taimaka mana da jawaban su.
Wannan hari dai shine na uku a cikin jerin hararen 'yan bindiga a manyan makarantu da ke gabar sakandare a jihar Kaduna. Kuma ko na daya cikin waɗannan harare guda uku dai sai da 'yan bindigan suka dibi ɗalibai. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To a gaida Isa, yanzu kuma bari mu nufi babban birnin tarayya Najeriya, Abuja, inda kungiyar makiyaya ta Miyar ta Allah ta yi wani taron ƙasa baki ɗaya game da makomar Fulani a Najeriya. Shamsiya Ibrahim Hamza, gareki.
Taron wanda ya gudana a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja ya taɓo batutuwa da dama da suka bayyana halin kunci da al'ummar Fulani ke fuskanta a fadin ƙasar, kamar yadda shugaban kungiyar ta ƙasa Alhaji Muhammad Kiruwa ya min ƙarin bayani.
Daga wata 6 zuwa yanzu, mutumin da ya mutu tsakanin yaro daya da mace da maza da tije ya kai mutum 16,000 da wani abu. Shanun da aka rasa sun yi ƙwara 160,000 da wani abu. Gidajen da suka bar gidajensu a halin yanzu sun yi gida 20,000 da wani abu. Kuma wannan tabbatacce akwai kiyasi, akwai kididdiga, akwai hotuna, ba wai labari bane. Aka yi maganin matsala ba tare da wanda ya san matsalar ba. Don haka kuma mu kungiyar da muke yi, mu haɗu ne don mu cece al'ummar Fulani, mu haɗu ne don mu haɗa kanmu mu taimaka mu kuma, mu haɗu ne don mu wayar da kan al'ummar Fulani menene matsayin gwamnati, menene matsayin jami'an tsaro. Amma duk abin da aka tashi, in ba mu muka yi kokarin cusa kanmu ciki ba, sai ai ta kokarin ana son a bace mu, sai abu ya lalace kuma kaji ana neman mu ya za a yi a gyara.
Shugaban kungiyar a yankunan kudu maso gabashin Najeriya da ayan kwanakin da suka gabata aka yi ta fuskantar matsalar tsaro tsakanin makiyaya da manoma da kuma hare-haren yan kungiyar IPOP da ya kai ga asarar rayuka da dukiyoyi. Hardo Sa'idu Batso ya bayyana min yanayin da suka tsinci kansu a ciki.
Ni shekara 40 nake da shi a wannan shekara tunda nake zama a wannan kudu maso gabas, kuma waɗannan matsalolin da babu su, amma a yanzu gaskiya abun ya kai matuƙa. A yanzu din nan da nake magana gaskiya na kwaso iyali na yanzu suna koge. Da farko mu muna she mu Fulani ne kadai, daga ba sai muka ga suna fada ma gwamnati gaba daya. A yanda nake magana din nan yanzu a bangaren Ibonyima baba Filatani ko guda daya, a bangaren Anambra ba Rugan Fulani ko guda daya, Legowan Enugu akwai rugage guda biyar sune suka riga a bangaren Enugu. Fulanin mu kenan fa, kowa da kowa ya gudu.
A bangaren shugaban mata ta kasa a kungiyar Hajjia Aisha Muhammad ta yi kira ga gwamnatin Najeriya da ta sake yin duba ga dokar hana kiwo a sarari.
Ni roƙo nake ga gwamnatin tarayya ta yadda ta amince ta mai da cewa yanda ta dauki gabara uwa ce a Afirka ita, to ta fara nuna wannan uwar daga cikin gidanta, ta ba majalisa umurni a yi doka kowace jiha a kalla ba a kasara ba a yi makiyayu ko da hurhuɗu ne kudu da arewa gabar da yamma kusurwa, a zaunar da Fulani a koyar da su wannan kiwon zamani tukunna kafin a fara nuna musu kasu kiwo a jeji.
A ƙarshe kungiyar ta buƙaci dukkan kabilar Fulani a faɗin Najeriya da su kasance masu haƙuri da bin doka, tare da kira ga sauran al'umma masu kishin ƙasa da su haɗa hannu wajen magance wannan matsalar da ƙasar ke fama da shi. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Shamsiyya, har yanzu muna nan Abuja, inda shugaban majalisar dattawa Ahmad Lawal ya bayyana cewa majalisar za ta yi kwaskwarima ga tsarin zaɓe a Najeriya. Madina Dauda, gare ki.
A cikin batutuwa da aka tattauna a wurin taron akwai da dama waɗanda suka ɗauki hankali, irin su dokar masana'antar man fetur da kuma na zaɓe da majalisar ta kusa kammala aiki a kansu. A cewar Ahmad Lawan, waɗannan dokoki guda biyu suna da muhimmanci sosai a rayuwar 'yan Najeriya, musamman ma dokar man fetur. Ganin cewa man fetur shine hanya ɗaya da Najeriya ke samun kuɗin shiga, dokar za ta gabatar da sauye-sauye da ba a taɓa yin irin su ba a masana'antar man fetur. Shugaban majalisar dattawan Ahmad Lawan ya yi ƙarin bayani.
Shi na farko PIB shine wanda ke dokar da ake son a yi, kudurin da ake son a yi doka na yadda za a yi amfani da man fetur a sayar da shi da sauransu a Najeriya. Insha Allahu muna ganin da kamar ƙarshen wannan wata za mu kammala shi, kuma yayin da ya zama doka Najeriya ta samu ƙarin kuɗi daga man da take fitarwa zuwa ƙasashen waje. Insha Allahu. Kudiri na biyu wanda muke son mu yi doka a kai ne yadda tsarin zaɓukanmu za su kasance. Muna son mu tabbatar cewa mun inganta yadda ake zaɓe a Najeriya, yadda sakamakon zaɓe zai zama abin da mutane suke so ne, ba kuma tare da an yi satan akwati a kashe wani, a doke wani, a fasa kan wani ba. Kuma duk wanda ya laifi a yayin da ake zaɓuka, muna son doka ta kama shi, ta hukunta shi yadda ya kamata.
Da yake amsa tambayoyin manema labarai akan ko kudurori nawa suka yi a cikin shekaru biyu, mataimakin mai tsawatarwa a majalisar dattawa Aliyu Sabi Abdullahi ya yi ƙarin haske.
Kiɗayen da aka bamu akwai kusan 700 kudurori wanda suke nan da ana aiki a kansu, amma wanda dai muka amince ta samu third reading, watan amincewa na uku yadda muke faɗi a nan, ina ganin kamar 58.
Shugaban majalisar Ahmad Lawan ya ce majalisar ta samu gagarumin haɗin kai domin suna aiki ne babu bambancin siyasa, kuma su tarin yawa suna musayar yawu da ɓangaren gwamnati, inda ya ba 'yan Najeriya tabbacin za a samu sauyi a al'amura da dama nan ba da daɗewa ba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Yanzu kuma ga rahoto na musamman.
Al'umman kasar Jamhuriyar Kamaru sun fara kokawa kan yadda shugaban kasar ta Kamaru Olivia ya kwashe shekaru 40 domin cewa al'umma ne suke zabarsa ta turbar demokradiyya. A halin yanzu ma an sake zabansa tun shekaru 2018 Allah ya sake kwashe shekaru 7 akan gargar mulkin kasar ta Kamaru. Har mai duka ya bashi tsawon rayuwa musabiya zai zauna a kan kujerar mulkin kasar ne har tsawon shekaru 44. Alhaji Al-Ganash ɗan jam'iyyar adawa ce ta SDF ya nuna ƙorafinsa kan mulkin da shugaba Biya yake gudanarwa a ƙasar.
Eto, a takaice dai abin da yake a hangenmu shi ne wato a nemi dabara da za a yi a gyara al'amarin ɗin, wato dawwama, wani dawwaman ma akan mulkin ɗin inda yana da amfani yana da kyau. Wato shi dawwaman shi ya kasance kuma abu lalacewa yake da daɗe, kullum abu lalacewa yake, kullum abu lalacewa yake. To ka ga irin wannan dawwaman ba dawwama ba ne da yin adawa na gaskiya, inda ba waɗanda suke cin rashawa abu da zama su cin wani kuɗi da baya baya ba, ba wani da adawa da zai iya yarda da wannan abin. Ba da ba gaskiya duk irin dabaran da ake, duk irin ɗaukan kuɗin da ake, duk wane ne da ake, duk kuskuren da ake ta yin nan, ai shi biya ya ƙoƙarin shi a yayi, amma zuwa shekara 40 dabaran shi ya ƙare. A gaskiya dabarar shi a kare.
To ya kake ganin wajen yadda shugaba Biya ya kasance zai kusan shekaru 80 a jikin a kan kargar mulkin kasa. Ya me kake tunani ya zai iya yi?
Yanzu kan duk wani shugaban kasa da ya zauna sama da shekara 39 wanzu wani an neman 40 da wani abu kam, ai wani dabarar shi a kare. Ka duba ka gani, ka ɗauki misali a kan irin sati kudin gwamnati da ake yi. Ya dabarar shi, ya yi wata kungiya da ake kira ta kona da kwaita wata da take bincike dangane da sace-sacen kuɗi, kankiro ta yayi ya saka kuma ya ake na biyan su, ya yi anifo da take bincike a fitan kuɗi da shigowar kuɗi ana kira da Agence Nationale d'Investigation Financière, ya yi tesi a wato wata kotu wanda cewa an kai sata ma ka je ka mayar da kuɗin, wato ba za a tuhume ka da maganar sata ba, kai kan ka mayar da abin da ka sata ne. To ka ga ya yi duk irin waɗannan abubuwa, ya yi dan su aikin gwamnati, ai duk biyan su kudi yake na gwamnati, yi duk irin waɗannan abubuwa saboda dai da satan bilon ba, satan bi canja ba, abin da ya canja.
To me yasa kuke
warai? A takaice ka ga dai babu wani dabara illa ya tattara nashi da nashi, ya bar gwajin kawai a samu wani wanda shi ma zai zo ya nuna nashi hikimar aiki, ya nuna nashi dabarar aiki. Da gwanan su dawoman da suke sa kasa ta ci gaba, amma da gwan dawoman da in dai baya yake sa kasa babu ne dabara, dole shi shugaban kasa shi muke zaba, ba ministoci shi muke zaba ba. In bai zaɓi ministoci masu kyau ba, in bai zaɓi ministoci da kwarai ba, ya suka ministoci masu sata ba, muna romu da su, muna romu da su. Wannan shi ne mai laifi, mu abun kam laifi abun shi ne.
Alhaji Garba Abubakar ɗan jam'iyyar NDPC ce ta shugaba Biya masu riƙe da madafin iko a ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru, shi kuma ya ce ba a nan gizo ke sa ka ba, tun da dai al'umman ƙasar ta Kamaru ce suke zaɓansa.
Wannan surutan da mutane suke yi ko kuma abin da mutane suke hangen cewa shugaban ƙasa Paul Biya ya juma a mulki, duk wannan ba abin nan ba ne. Mutane ba sa gane me isa ya juma a mulki, kuma jumawa a mulki me ke bata tafiyar da al'amura. Na so mutane su gane cewa mu muke so mu ɗora wa kanmu abin da bai cikin al'adunmu. Paul Biya ya juma a mulki, Paul Biya ya aikata abin da ya kawo tsari iri-iri a kanan, sai dai abin da mutane suke faɗi, suke makalewa a kai cewa ya juma, cewa ba an samu matsaloli iri-iri, amma matsalolin ɗin ya samu ya tafiyar da matsalolin ɗin ba kamar yadda ya cancanta al'umma su samu su ji wannan abin ba. To kaga an yi gyara juwawansa a mulki, ni ba wani ɓaci a ciki, mu dai al'umman Kamaru su ci gaba da jin daɗi da sakewa da yin da tafiyar da amsarmusu da tafiyar da siyasun da tafiyar da ya ba wa mutane abubuwa iri-iri. Mutane ba su fahimta a shekara da ba sa faɗin abin da ya yi da abin da ya shaure ya yi. Mutane ganin suke ba wasu wani jawabi, shi dai ya juma a mulki. Jumawa a mulki sai su ce a juma da mulki ga abin da ya kawo Kamaru na alheri, ga abin da ya kuskure a kai, shi a nemi a gyara. Ya juma a mulki, wannan tabbas ne. amma kuma ina so mutane su fahimci cewa jimawansa a mulki ya kawo al'umman Kamaru canji iri-iri. Yau kai nazarin a sha'anin likita tukuna, a sha'anin makarantu, a sha'anin jami'u, a sha'anin ba wa mata 'yancin kai, a sha'anin ya kawo abubuwa iri-iri. Tattalin ƙasa kuma ya yi ƙoƙarin da zai yi bata rushe ba. Na son mutane su yi magana ko kuma su zargi mai ƙasa a kan waɗansu abubuwan da bai yi ba, su daina rabukewa a bayan cewa ya juma a sarautan ƙasar Kamaru. Sarautan da ya juman nan ni a nawa ganin ya yi abin da zai iya yi, kuma ina kan gyaran abin da aka samu mushkila a kai.
Baman gasi sai matashin ɗan siyasa ne amma a jam'iyya mai zaman kanta Independent ya yi wani bayani kan yadda suke hangin takun gwamnatin ta Musteria.
Daidai abin da zan iya faɗa akan wato wannan fitowar da mutane suke cewa shugaba mai ƙasa Fulbiya gara ya tafi gara a san jashi. Abin da zan iya faɗa menene shugaba mai ƙasa Fulbiya an san cewa fa an zaɓe shi. An zaɓe shi da kashi na tsaman 71 da wani abu haka. Kuma mun san cewa an ba shi wannan mandanin wato zai shekara 7. A tafiya hakan nan kuma ya yi kamar shekara 3 nake gani ko shekara 4 ne a nawa gani a jira. Kuma yanzu muke tambayan shugaba mai ƙasa ni a wato a matsayina matashi a ƙasan Kamaru mai yin siyasa, me muke tambayan shugaba mai ƙasa Fulbiya ba wai ya tafi ba? In muka ce ya tafi wato ba mu adalci akan institution ba. Muna so ya yi aiki da matasa ne, muna jira ya sanya gwamnatin da suke nan tun ba yau ba yau wata shekara 40 gwamnatin an san sunayen da ake aiki da su, sunaye masu zuwa masu dawowa, sunayen ba wanda aka sanya sunaye. Muna son sababbin sunaye, wato muna so matasa wanda muka shina wanda ba mu shina ba su shigo kasan gwamnatin Kamaru su yi aiki su taimaki shugaba mai ƙasa Fulbiya ya kare wannan wato mandan da aka bashi na shekara 7. Wannan ne ni daidai nawa zan iya karawa, don a cewa ya tafi ya tafi ai ba wai sha'anin tafiya bane kawai hakan nan. An zabe shi, yanzu ya zo, muna jira ya sanja gwamnati ya yi aiki da matasa. A wannan nawa matsayi nake so a wannan tsaya ai magana.
Shugaban Kamaru dai a halin yanzu yana da shekaru 89 ne da aikuwa a duniya, kuma yana jan zararsa Mahama Awalgar muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Daga rahoto na musamman kuma sai shirin wasanni.
Wasanni a takaice.
Sizin tuka ne suke fitowa a shafukan sada zumunta a ƙasar Jamhuriyar Kwacewa hukumar kwallon kafa ta nahiyar Afirka mai mazauni a ƙasar Masar sun ce wai za a kwacewa ƙasar Jamhuriyar Kamaru karɓar bakuncin da za ta hada na gasar kwallon kafa na shekara 2022 na zakarun nahiyar Afirka. Kasancewar ba ta kammala irin ayyukan da gwamnati ta yi alƙawarin cewa za ta kammala ba a kan lokaci, wanda ne yasa na tambayi malamin kwallon kafa na ƙasar Jamhuriyar Kamaru kuma ɗaya daga cikin memba na kwamitin haɗa gasar kwallon kafan da za a gudana a shekara ta 2022 ɗin, Kwaci Umaru ya fahimce mana gaskiyar al'amarin.
Shi sha'anin zancen wasan kwallon kafan da za a yi a Kamaru abu ne wanda yake yau kasa idan aka ce maka réseaux sociaux, wato wani abu ne wanda yake kowa na shiga ciki ya faɗi magana yanda ya ga dama. Idan kana duba in ka tuna za ka ga Romare shine wanda yake na biyu a masu tafiyar da sha'anin kwallon kafan Afirka. Kwanaki yau bai sati biyu da suka zo suka yi ƙarshen duba a nan Kamaru, sun zo sun ƙarshen duba sun ga komai. Yau magana da nake gaya maka nan an ba wa Kamaru abinda suke kira federal nan, idan dai har aka riga aka baka to babu wani magana. Wannan magana da kake ji ana ta magana journalist ne na wato ta'adda wanda suke kasan sha'anin zancen kwallon kafan abin da ba yau aka soma ɓata sha'anin zancen ba. Kana tuna da ko zamanin da aka cire wa Kamaru aka ce an samu Glisseman, kasan da akwai wani abin da suka rika aikowa a cikin réseaux sociaux akan cewa hanyar da yake tafiya wani ƙauye ya basi shi aka juyo aka ce hanyar da yake tafiya tare din yasa ne. Abun san da suka zo na so ga cewa ba haka bane. Duk wannan abun da kake ji wani abin nan Kamaru tana da an bata federal yana hannunta, wato federal nan inda aka baka su ana sinye ne akan cewa babu wani wanda zai zo ya ci ba za kuma kwacewa ba, domin kai kanka kaga shan da aka yi anan aka yi shan ya wuce da kyau an nuna shan an yi wasan shan ya wuce da kyau.
Mama Awul Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a taƙaice.
A yau Juma'a aka fara taron ƙolin ƙasashen G7 a garin Cornwall da ke Ingila, inda shugabannin manyan ƙasashen duniya masu ƙarfin tattalin arziki za su gana da nufin jagorantar yakin da ake yi da annobar COVID-19 da kuma sake gina makoma mai kyau. Masu shigar da ƙara a ma'aikatar shari'a a Amurka a ƙarƙashin gwamnatin tsohon shugaba Donald Trump sun samu bayanan wayar wasu 'yan majalisa daga jam'iyyar Democrat daga kamfanin Apple, a cewar jaridar New York Times a jiya Alhamis. Jama'a a ƙasar Taiwan da suka yi ƙoƙarin daƙile cutar COVID-19 a lokacin da sauran ƙasashen duniya ke fama da annobar na cikin fargaba game da lafiyarsu da kuɗaɗen shigarsu a wannan watan, yayin da tsibirin ke gwagwarmayar shawo kan mummunar barkewar annobar.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci da ma ranar baki ɗaya. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, da Julie L. Gresham wadda ta haɗa shirin, da kuma injiniyan mu na yanzu, ni Hanifa Kabir Isa ke muku fatar za a yi hutun ƙarshen mako lafiya.